GW taba kalashi.
Kasashen Afirka da dama ciki har da Najeriya da Niger da ma Senegal sun rabota da masallatai da makarantu waɗanda wasu kasashen musulmi irin su Saudiya da Turkiya da Iran suka samar. Da dama dai na cewar yunkurin waɗannan kasashe wata hanya ce ta cusa al'ummar yankunan da ake gina masallatan da ma makarantun aƙidu da kasashen ke kai, yayin da wasu ke ganin hakan na da nasaba da siyasa da kuma kokari na ƙara yawan magoya baya, da ma dai batu na fara da ƙarfin iko a waɗannan yankuna. Shirin tabaka lashe na wannan makon zai yi duba na tsanaki kan waɗannan abubuwa. Sunana Ahmed Salisu, kuma a wannan makon ni ne ke riƙe da akalar shirin. To kasashe na musulmi musamman ma dai waɗanda ke da hannu da shuni sun ɗau tsawon lokaci suna samar da masallatai da ma makarantu a kasashe na Afirka, kuma sukan bayyana cewar suna yin haka ne domin ciyar da addinin Islam gaba. To kamar yadda aka sani dai, aiki irin wannan addinin musulunci abu ne da ke da ɗumbin lada, kamar yadda malamai suka nunar. Ustaz Urwatu Jafar malamin addinin Islam ne a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
Akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda Ibn Hibban ya fi hadisin a cikin ingantattun hadisansa, wanda ya gina masallaci gwargwadon ko da a ce shekan kuciya, to Allah zai gina masa gida a aljanna. Abu kuma da yake ta wanda ya gina wa Allah ɗaki, wato masallaci kenan, don a ambaci Allah a ci ma'ana shi ne a yi sallah da sauran zikirori, to Allah zai gina masa gida a aljanna. Da dai irin waɗannan hadisai da yawan gaske akwai ruwaya na Bukhari da Muslim da makamantan irinsu.
Irin waɗannan ƙasashe da ke wannan aiki na ginin masallatai a ƙasashe na Afirka sun haɗa da Saudiya da Iran da Turkiya da makamantarsu. Kuma galibin ƙasashen da ke rabauta da irin waɗannan ayyuka dai sun haɗa da ƙasashen da ke da musulmi a kudu da hamada Sahara. Abdullahi Sonaye da ke zama masanin tarihi a jamhuriyar Nijar ya ce Saudiya na daga cikin waɗanda suka ɗau lokaci suna yin wannan aiki, kuma sukan gama shi ne da ƙoƙari na yaɗa aƙidinsu.
Saudi Arabia for sure, they have been doing that for some time.
Saudi Arabia ta jima tana yin wannan, ta yi hakan a Nigeria da Niger da Mali, sun jima suna zuba kuɗi wajen gina masallatai, saboda hakan ita ce hanya ta yaɗa aƙida, musamman mata salaf wadda suke kai.
Islam in particular here, the Salafi trend.
Baya ga Saudi da ta jima tana yin wannan aiki kamar yadda Abdullahi Sonaye ya nunar. Iran ma dai kan irin wannan aiki, kuma takan hada ne da gina makarantu. Bakari Sambe na cibiyar nan ta Timbuktu Institute da ke gudanar da bincike kan lamuran da suka danganci addini, ciki kuwa har da batu na tsatsauran ra'ayi. A hirarsa da DW ya ce irin waɗannan ƙasashe na amfani ne da wannan dama wajen faɗaɗa ƙarfin ikonsu a yankunan da suke yin wannan aikin.
Now you have some Iranian mosques in Senegal, in Ivory Coast.
Iran ma ta shiga sahu don ta yi hakan a Senegal da Cote d'Ivoire da Guinea. Kuma tana samar da jami'o'i, ciki kuwa har da jami'ar Al-Mustafa da ke Dakar. Baya ga wannan akwai kuma wata a Conakry, haka abin yake a Abuja. Wannan ya nuna irin kishin da ke da akwai tsakanin manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya, inda suke amfani da addini wajen faɗaɗa ƙarfinsu na faɗa a ci.
Wani abu har wa yau da irin waɗannan ƙasashe kan jingina a matsayin dalilai na samar da irin waɗannan masallatai ko kuma makarantu shi ne yau ga dangantaka tsakaninsu da ƙasashen musulmi da ke nahiyar Afirka. Turkiya ga misali ta samar da wani katafaren masallaci a ƙasar Djibouti, kuma ma'aikatar da ke kula da sha'ani na addinai a ƙasar ta Turkiya ta ce ta yi aikin ginin masallacin ne domin ƙarfafa dangantaka tsakaninta da ƙasar ta Djibouti. Ta zarya share guda Muhammad Kaddam Siddiq Isa da ke sharhi kan lamuran da suka danganci yankin gabas ta tsakiya. ya ce siyasa ma dai na taka muhimmiyar rawa kan irin waɗannan ayyuka da ake yi.
Kasashe guda biyu daga ciki su ne a suke da tsari wanda a aikace da kuma a rubuce yake da wani yanayi na ƙoƙarin lalle cewa sai sun yada injiransu a kasashen musulmi su ne kasashen Iran da Tit da Turkiya. Kasar Saudi Arabia za ka iya kiranta da suna a ɓangaren addini irin fahimtar da ta yi wa addini shi tana buƙatar al'ummomi a matsayinsu na al'ummomi su fahimce shi kuma su karɓe shi, amma ba ta da kamar ka ce irin ambition ko kuma buri ne ya zama cewa a siyasance kuma su wannan ƙasashen an yi amfani da waɗannan cibiyoyi na addini domin a yi tasiri akan siyasar waɗannan ƙasashen da waɗannan cibiyoyin suke ciki.
To mai sauraro, yayin da Muhammad Kaddam ke tsokaci kan batun sanya siyasa da ma faɗaɗa ƙarfin iko cikin wannan aiki na samar da masallatai da kuma cibiyoyi na addinin Islama, masana irin su Abdullahi Sanaye na cewar wasu abubuwa kuma da mutane ke mayar da hankali akai shine batu na yaɗa aƙida kamar yadda aka gani a jamhuriyar Nijar a shekarun da suka gabata.
Da farko shekarun 1990 guda daga cikin wuraren da ƙasashen suka fi mayar da hankali shine Nijar, saboda matasa da yawa da suka fara abin tafarkin salaf kuma suke amfani da masallatai wajen ciyar da aƙidar gaba. Wannan ya fuskanci tirjiya daga sufaye, hakan ya sanya su bari masallatan, inda suka je waje guda suka gina nasu, kuma a wannan lokacin Saudiya ce ta shiga gaba wajen ba su tallafi.
Wani waje da aka sami irin wannan kuma shi ne kasar Mali, inda can ma Saudiya ta gina masallatai har ma masana irin su Bakar Sambe ke cewar sun yi ta faɗi tashi wajen sauya mutane daga kan tafarkin da suke kai zuwa wani na daban.
A Mali galibin musulmi tafarkin sufaye suke bi, amma wasu ƙungiyoyi na Saudiya sun yi ƙoƙari wajen samar da sauyi, inda daga bisani ƙungiyoyin waɗanda ke bin tafarkin wahabiyanci suka samu dama ta kankame wuraren ibada saboda irin kuɗaɗen da suke da su.
Wannan batu na yaɗa aƙida, in ji Ustaz Moha Halil ɗan yaro, wani malamin addinin Islama ne a jamhuriyar Nijar, ya ce abu ne mai tada hankali duba da yadda hakan ke haifar da rabuwar kai a tsakanin al'ummar musulmi, dukwa da cewar addinin na Islama ya yi horo akan batun haɗin kai da kuma zaman lafiya da juna.
Ginin masallaci wani lokaci da ake shi sai ka gani masallaci ne saboda sabanin aƙida, saboda wani yana ra'ayin wahabiyanci, wani yana ra'ayin sufiyanci, akwai wanda suna da ahmadiyya, akwai wanda suna da salafiyya, sai ya zama to tsakanin musulmi gashi bai taka karare ya taka ba dan nisar da Allah, ko sai ya gani yana neman ya kawo sabani tsakani. Su kuma musulmi asalin abinda ake so a gena akan shi musulunci, a gena shi musu haɗin kai da kama musuna.
To sire, yayin da waɗannan malamai ke batu na samun rarrabuwar kai da ma ƙoƙari na kawo sauyin aƙida, Ustaz Rota Jafar na ganin muddin hakan ta faru to fa al'umma da ke wannan waje su ne suka ba da dama aka kai ga yin hakan, domin a cewarsa sai bango ya tsage kadangare kan iya samun kafar shiga.
Duk abin da ya shigo wanda zai saba addini zai farka jama'a zai kawo fitina. To hakkin su ne su ruba su yadda ba. Sai a idan abinda musulunci ayi sallah kurun in wa'azi na yi wa'azi na ba zai kawo fitina ba. Wannan shine daidai.
Zamantakewar al'umma a dukkan duniya sai famu zan rizayo a alayyar su da ɗabi'ar su a duniya sai famu zan rizayo harama aqida sai ku zo ku jiya sai famu zan rizayo ka taba kala.
To mai sauraro, saboda karancin lokaci dole ne shirin namu na wannan makon ya dasa aya a wannan gaba. A madadin abokan aiki da suka dafa shirin ya kammala har ma ya sami isa a gare ku, Ahmed Salisu da na tsara na kuma gabatar, nake mai sauraro fatan kasancewa lafiya daga nan Bonn.